sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Kice Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Asabar 8 ga watan Janairu, 8 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa daruruwan malaman makaranta ne ke ci gaba da zanga-zangar jan hankalin hukumomin jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya. Bisa wasu kudaden albashin su da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba. Sai shirubu da amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Cikin yini ɗaya zuwa safiyar yau Asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da yafi na kowace rana a yawan mutanen da cutar ke halakawa a kullum. Daga cikin mamatan har da wani ba Amurke dake zaune a yankin Wuhan a China inda cutar ta fara bulla. Kamar yadda jami'an ofishin jakadancin Amurka suka bayyana a birnin Beijing. A cewar ofishin mutum mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Ako kuma rahotanni da ke nuna cewa wani ɗan ƙasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan. Sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kira zaton cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Amurka ta ce za ta ba China dala miliyan 100 da sauran ƙasashen da cutar ta bulla domin yaƙi da ita a daidai lokacin da rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. Hukumar lafiya ta duniya WHO na ƙara ɗaukan matakan kare nahiyar Afirka daga cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin kota-kwana a yankin. Hukumar ta WHO ta ce wasu mutane 270 sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 24 yayin da zuwa yanzu mutum biyu suka mutu sanadiyar cutar a wajen China. Matashidi Moti, jami'ar a hukumar ta WHO, ta faɗa murya Amurka cewa yadda cutar ta shiga wasu nahiyoyin abin damuwa ne matuƙa.
We know that there is a quite significant travel of people from China to Africa.
Yace mun san cewa ana yawan tafiye-tafiye tsakanin Afirka da China, akwai ƴan kasuwa, sannan akwai mutanen Sin da ke aiki a sassan Afirka. Hakan yasa muka shiga yanayi na damuwa. A kasar Thailand wani soji da ya laɓe da bindiga a wani fitaccen rukunin shagunan kasuwanci a arewa maso gabashin kasar ya harba mutum 20 har lahira. Sannan ya jikata wasu 31 a cewar jami'an kasar. Yan sanda sun ce sun mamaye yankin shagunan a lokacin da lamarin ya faru, kuma kamar yadda ministan lafiyar kasar ya faɗa, an kwashe duk garwakin da ke cikin ginin. Ya kuma ƙara da cewa cikin waɗanda aka harba har da wani likita da ya je kai ɗauki ga wani da lamarin ya rutsa da shi. Yan sanda sun ce sojin ya ɗauki wannan mataki ne sanadiyar fusata da ya bisa wani rikici da suka yi kan fili. Ɗan bindigar wanda aka bayyana sunansa a matsayin Sajan Jakarfan Toma. An ce tun da farko ya harbe wani soja da wata mata kana ya jikata wani mutum na uku saboda wani rikicin fili da ya taso. Yan sanda sun saki wani hoto da ya nuna yadda ake tabbatar da mutane daga ginin, amma kuma ba su faɗi inda ɗan bindigar yake ba. Da safiyar yau Asabar ne al'ummar ƙasar Kenya suka yi layi a titunan birnin Nairobi domin yin bankwana da tsohon shugaban ƙasar Daniel Toroitich Arap Moi wanda ya rasu. An aje gawarsa ne a ginin majalisar dokokin ƙasar inda dubban 'yan ƙasar suka yi ta tururuwa zuwa yin bankwana da ita. Da safiyar yau shugaba Uhuru Kenyatta ya yi wani jawabi a kafar talabijin inda ya faɗi irin kyawawan halayen tsohon shugaba Moi.
We commence the final journey of a great son of Kenya. A cherished brother.
Yace a yau muka kaddamar da tafiya ta ƙarshe ga wannan jarumi ɗan ƙasar Kenya, ɗan uwa, mahaifi, kuma abun koyi ga mutane da dama, wanda gwarzo ne a gwagwarmayar haɗin kan Afirka. Moi da ya rasu ne a ranar 30 da ta gabata yana da shekara 94.
Da Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da daruruwan malamai ne ke cigaba da jan hankalin hukumomin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya bisa wasu kudaden albashin su da aka kwashe shekaru biyu ba a biya su ba lamarin da ya kai su ga garzayawa kotu suka kuma samu nasara a shekarar 2018 sai dai duk da wannan hukunci na kotu har yanzu malaman ba su samu biyan bukata ba ko da yake gwamnatin jihar ta Adamawa ta yi ikirarin cewa ita mai bin doka ce kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdul Aziz ya turo mana daga Yola
bayan zage mutanen yako tsohuwar gwamnatin Ahmadu Murfin Tire ne ma ta dakatar da waɗannan malamai na embassy wato a shekarar 2014 yau fiye da shekaru biyar kenan kuma tun a wancan lokacin ne ma suke bin hakokin su lamarin da koyi kai su garzayawa kotun kwadugo wanda a ƙarshe kotu ta ba su nasara a shekarar 2018 da suke nuna takeicin su waɗannan malamai su 600 da suka garzaya kotun sun ma buƙaci gwamnatin jihar Adamawa ne da ta yi wa Allah ta mutunta umarnin kotu ta biya su hakokin su na watanni 30 Fred Mbashi daya daga cikin jagororin waɗannan malamai ya ce ai abun mamaki ne ma a ce tsohuwar gwamnatin Fintiri ta wancan lokacin ita ce ma ta kore su sai kuma gashi a wannan zamani da Fintirin ya sake komowa rijiya ta bada ruwa amma gugara neman hanawa
sunana Frederick Mbashi ni ne wato na biyu a cikin wannan shari'an da muka shigar a kotu kuma ce lalle bata biya mu ba tunda aka bamu wato shari'a namu wanda ya tabbata kan cewa mu sheke ma'aikata ne kuma ya kamata a biya mu a 2018 har wayo wato ba iya an saurara an biya mu wannan hakkin mu ba
an gaya mana kan cewa shi kansa gwamna ya gayyace ku ba ku je bane
lalle mun samu zama da makaraban gwamna da kuma shi Attorney General Lester gabaki daya mun samu zama da su mun duba yanayin abin da suka sarrafa lalle ba na cin gaban mu kuma ba na son mu suka yi ba sun nuna kan cewa idan lalle muna so mu ta shiga wannan gun sai dai mu yashe duk hakkin mu da kotu ta fada da aiki na muka yi na wata 30 mu aje shi a gefe mu je mu saya wato form a Civil Service Commission mu bi layi ayi mana screening in mun cancanta a bamu aiki salinan a bamu aiki
kaman ku nawa ne wannan abun ya shafa
mu dai mu 2,193 wannan abun ya shafa amma mu da muka shiga da kara a gaban kotu mu 659 muka shiga da kara domin shi gwamnan da karan kanshi ya sai da wannan shine ya fara dakatar da mu aiki ali 2014 akan cewa zai mai da mu a wuraren aikin da ya cancanta salinan bai iya yi haka ba ya tafi wanda mun muna da zato ya riga san komai da komai ya sake waiwaya baya duba alherin da ya yi da farko
shi mako da yake garin haske daya daga cikin waɗannan malaman da abin ya shafa yace yanzu haka wasu da dama sun mutu ba tare da an biya su hakokin su ba batun da yace fa akwai abun dubawa
ni ne Abubakar Adamu Abbas Diwan coordinator na Numan Local Government kotu ta bada order akan cewa biya mu kuɗin mu naira 638,966 da naira 400 shine abin da kotu ta ce ta biya mutane 659 wanda suka shigar da kara kenan so amma izuwa yau ko kuma bamu gani ba mallam
kamar wani hali ko shiga yau shekaru kusan fiye da biyar da ba biya ku ba
gaskiya mutane sun shiga halin haulayi mutane dewa daga cikin mu wadansu sun riga mu gidan gaskiya daga cikin waɗanda ma dan ya kira ma yanzu akwai coordinator namu na Guyuk wanda muke wannan gugurmaya da shi a yau bayana akwai irin su Sonda Mija yana Numan Local Government yau bayana akwai Alhaji Muhammadu mai adashe irin su Basana akwai da dama suna nan akwai mata da dama duka waɗannan duk sun tafi
akwai dai mata da dama cikin malaman da lamarin ya shafa inda wannan malamar ta bayyana halin da suke ciki musamman masu matan
sunana Mildred Musa Suleiman Aliyu gaskiya abun ba sauki ne yawancin mu man ka gansu gaskiya ba ma ba za ka iya ba kyan gani da wasu ƴaƴan su ma har sun shiga sace-sace saboda su iyayen ba za su iya su biya musu bukatun su ba so gaskiya muna roƙon gwamnati ta dube mu da idanun rahama
to wai ko mai gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Murfin Tire zai ce game da rashin biyan malaman hakokin su Mr. Salaman Kumanga da ke zama daraktan yara labaran gwamnan cewa yi
duk da hukuncin dai ai hurumin su ne ba wai gwamnati ba ta so ta biya su ba dama gwamnati ai ka san a daure take ko da shike ba shi mai girma gwamna Ahmadu Murfin Tire ba na lokacin da aka yi wannan duk da yake an riga an zartas kuma an ce a biya su mu masu bin doka ne, shi kuma mai girma mai bin doka ne, za a duba shi jami'i wanda babban jami'i wanda yake lura da sha'anin shari'a da kuma ma'aikatan lauyoyi suna kan duba wannan domin a ga yadda za a yi a bi umurnin ko kuma doka da kotu ta bayar.
Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da gwamnatin PDP a jihar ta sallami wasu ma'aikata fiye da 2,000 da gwamnatin APC ta dauka, batun da kakakin gwamnan ke cewa an bi ka'ida wajen sallamar su. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 3:42. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saki saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyin ku. Za a ji kashi na daya na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina, mai son jin tarihin Iccen Bini da Zugu mai matukar amfani, da kuma kashi na biyu kuma na karshe na amsoshin tambayoyin shi Haruna Muhammad Katsina din kan hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na karshe na amsoshin tambayoyin Malam Haruna Muhammad Katsina kan hasumiyar gobarau. Idan Malam Haruna na saurare, ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da amsoshinka.
Banda harka ta addini da ya kasance an gina masallaci kuma ya samar da makaranta a kusa da wurin, musamman a wannan lokacin shekara ta 1348 zuwa da 98, malamai sun nuni da cewa ana amfani da hasumiyar gobarau don neman hango abokan gaba da suke tahowa don kawo yaƙi daga nesa zuwa birnin Katsina. Abinda yake idan an lura za a ga akwai garuruwa masu ganuwa. Ganuwan nan tana ana amfani da ita wurin samar da tsaro ga biranen ƙasar Hausa. So haka ita ma hasumiyar gobarau, idan an hauta can ƙarshe ana hango abinda yake nesa. So da haka ana hango da karu masu tahowa wurin kawo hari a wannan kasa ta Katsina a wannan lokaci. To sannan akwai zamani da yazo zamanin sarkin Katsina Umarun Dallaje, an samu karancin kulawa da wannan hasumiya ta gobarau, wanda a lokacin har aka ce ginin ta ya dan fara rushewa. To amma a zamanin sarki Katsina sarki Dukko sai aka ƙara gina ita wannan hasumiya ta gobarau a wannan lokaci aka maida ita yadda take kamar a lokacin da take farkon gina ta a da din nan sannan daga baya gabaɗaya dukkan birnin Katsina jama'a nan ne suke haduwa suke sallar juma'a a nan wannan wuri domin an samar da masallacin na juma'a wannan hasumiya kuma ita ce ake hange a tabbatar da cewa wannan wuri masallaci ne da makaranta na addini amma a karni na 18 da aka gina wani masallacin juma'a wato da ake kira masallacin dutse a kusa da kofar soro a karni na 18 sai zamanto mutanen da suke zuwa sallah a nan masallacin da ke da hasumiyar gobarau sai rago sai aka karkata can a wannan masallaci ana zuwa sallar juma'a sai majama'a suka rabu biyu amma kafin wannan lokaci jama'a nan ne ake zuwa ake matsinke ake tsinkaya ake zuwa ma'ana a yi sallar juma'a sannan bayan an yi sallar juma'a sannan kuma sai a yi kasuwanci saboda akwai kasuwa kusa da wurin sannan tarihi ya nuna cewa manya-manyan malamai sun zo sun haɗu sun zauna a wannan wuri don saboda tattaunawa na gudanar da karatu musamman akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim Almagili wanda ya zo a karni na 16 kasar Hausa bayan ya baro Kano ya zo kasar Katsina sannan akwai malamai kamar irin su Sheikh Kadi Muhammad At-Tajakti sannan akwai Sheikh Muhammad Abdul Karim sannan akwai Sheikh Umar bin Akid sannan akwai Sheikh Ahmad Bab Ali Timbukti sannan akwai Sheikh Aqib Al-Ansumani duk waɗannan malamai ne waɗanda suka zo suka yi karantarwa a wannan birni da Katsina amma kuma sun zauna a wannan wuri da ke da dimbin tarihi na hasumiyar gobarau sannan suna karatu da darussa iri-iri da dama littattafan da suka fi karantawa akwai littattafan tafsiri akwai littattafan hadisi akwai littattafai irin na shu'ara wato waƙoƙi irin na zamanin jahiliya shi ne ake kiran su shu'ara sannan akwai ilimin mantiki akwai ilimin hisabi akwai ilimin harshen larabci akwai ilimin tarihi akwai ilimin falsafa duk waɗannan fannoni shi ne waɗannan malamai suke karantarwa a wannan wuri abinda zai ba mu mai sauraro mamaki game da wannan hasumiya ta gobarau ta yi kama da wani wuri da ke cikin Timbuktu da ake kira Sankore a masallacin Sankore jami'a ce guda kamar yadda take jami'a guda a wannan hasumiya ta gobarau Sankore tsarin ginin hasumiyar Sankore ta yi kama da tsarin ginin hasumiyar gobarau domin ni na shiga hasumiyar gobarau lokacin da muka je Katsina sannan kuma na je birnin Timbuktu na kuma ga yadda ainihin hasumiyar wato masallacin da ke wato Sankore yake
to sai kuma kashi na daya na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen bini da zugu ko jatropha a turanci kamar su tarihin iccen yanayinsa yadda ake nomansa irin wuraren da aka fi nomansa da ko a wani irin yanayi ake nomansa da amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa da kuma ko shin yana da wasu illoli idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yaɗa iccen na bini da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdul Qadir ɗan mama da ansarka
to wannan icce na bini da zugu wato an kawo mana shi ne daga wato kudancin America sai da shekara 200 baya lokacin da aka kawo an kamar da masara da tumatir to shi wannan bini da zugu turan da ka zo wato na Portuguese sun kasu ne saboda su rika kare wannan lambunsu da kuma kare inda suke zama saboda shi wannan ake nufi duka zugu wato yana hana dabbobi su shiga cikinsa to shi yasa duk wani tsohon gari da ke gani wato za su ga bini da zugu
Dr. Kabiru ta yaya wannan icce na bini da zugu ke hana dabbobi banna?
Wato shi bini da zugu in ka shuka ko ka gasa shi. To bayan kamar wata hudu to ina ya bini shi gaba daya shi sai ya koma gidi. Eh sai ya koma gidi. Ilahi saboda kan ba wata ba wata dabba ko mutum wanda ke tuka. To kan ko da aka da dabbobi ma suna da wani kamar na'ura wato a rusu wanda wato take take gane wato warinsa. In suka zo kusa da shi haka za su gane wannan gadi ne sai su ja baya. To saboda haka nan tura suka amfani da su yadda kan dabbobin daji su rika zo musu a gidaje. To haka kuma suna amfani da shi a dabbu saboda kan dabbobi su shiga su musu ɓanna.
To Dr. Kabiru shi mai tambayar wato Malam Muhammad Haruna Katsina na son ka mai ƙarin bayani game da yanayin wannan icce na Benin da Zugu.
Na yi ba maki da sha'awa cewa wannan bawan Allah mai tambaya ya hito da Katsina. Saboda Katsina mun yi aiki sosai a kan maganar iccen Benin da Zugu. Hanyar misali a nan Fata Dayawa, local government. Muna da ƙasar filiyar da muka yi a tsakanin wasu ungumi guda hudu wadda muka dasa shi. Muka dasa shi saboda mu gwada amfani ta a kan yadda zai haɓaka karkara. Muka yi amfani da wa'annan mutanen wadda duka yawa su dubu ɗaya ne da ɗari biyu. Bayan mun dasa shi ‘ya’ya muka ɗaya da ‘ya’yan sai muka je muka sau daga India muka sau injin na mata wannan kwara ta dubu da dubu. Ba mun make sayan da muka kira muku muka ce to mu da muka faɗa muku mu ba ma'aikatan gwamnati ba ne mu kuma ba kamar ‘yan business ba ne a nomin gani sauran gaji za mu taimaka ma rayuwarku inda bayan da muka shuka shi muka make shi muka kira al’ummar gari muka ce su kawo mana mutane daban-daban wanda za mu koya musu yadda su sana'o'i da amfani da wannan mai din. So kawo mana mutane 105 a ciki akwai tsaki akwai matasa akwai yara akwai kuma wa'anda ke da naƙasa. Haka muka ɗauko muka ce kada su kankara da ko sun makaranta ko da su makaranta ba abinda za mu kawo musu fasaha ne ku ɗauki wannan ku sa wannan zai ba ku wannan. To haka muka je muka kawo muka gwada musu nau'in guda tara yadda ake mai daban-daban da man shafawa da man kai sa'annan muka kawo sabulai daban-daban da wanda za su wanka da wanda za su tsaftace muhallinsu sa'annan muka koya musu yadda za su yi kendir yadda za su yi shaltox duk da dai wannan mai na dinga yi. Saboda haka ina faɗa ma shi nan dinga su zo shi wani icce gaba ɗaya na dinga yi wato icce ne wanda yake wato yana da amfani daban-daban da icce ci da kwale ci da mai ci da ganyen komin yadda abin amfani ne.
Wato doctor ina fahimce ka shi wannan icce na Benin da Zugu ana noma shi ne saboda man da ake samu daga gare shi?
A'a shi kai ka san ka ba a gano ai ba dade abu ne a gano cewa wannan nasi yana amfani ai da an yi amfani da shi iccen ne da mu abu sai suka ankara cewa shi in ka ebo min da wannan icce din ka sa a baki ka tattauna baki ka zai cika da kuma to sai ka ce duk wani ciwon bugu wato ciwon baki na ka da dare suka zo cewa in mutum yi ciwo aka matsa mai wannan ita daga nan sigirin zai tsaya ko bayan haka nan wato duk wani ciwo na kan fata ko da kaci ko da mai kero ne ko da kuraje ne in ka sa zai warke. Suka fara gane wannan sabiya sai da cewa shi wannan in ka ɗan tauna ka ɗan daga wannan ɗan kwara ɗin wato za ka kashe maka ciwo irin na ka daɗe ba kai bayan gida ba to gina wannan aiki ɗin to a hankali aka yi ta gane bukancinsa har ta kai a gane cewa in mace ko ta haihu ba nono in amfani da wannan nonon ya karbo sannan aka gane shi a nan abubuwa daban-daban tun daga sai wasu har zuwa shi wannan ganyen sa kowanne akwai aikin da ake yi abin da yake yi na abin ne na magana kiwon lafiya ai da kiwon lafiya aka fara banda ana wannan dabbobi daga da shiga cikin gona ko cikin gida da bisani ne na kagani a ce wannan kwaya din lokacin da kamata ita kamar da ake makiya ka samu mai ka samu tunkuza to manyan din nan in sai a ga yi daidai da mai wanda ake sawa da injin wanda ke amfani da daidai wato in ka makiya shi ka tace shi akwai injin na diesel wanda za ka sa na generator wanda zai ba ka wuta sai a gane kuma cewa in ka je ka sarrafa shi sai amfani da sojan hydroxide kamar yadda ake kamar da sabulu din nan a gane ko kai amfani da ethanol ko methanol to zai ba ka wani mai kwatancin na diesel wanda ake sai a LPG wato za ka isa cikin mota ka kai tafiya sai a gane kuma in ka je kai wannan kuma kai za ka isa a cikin jirgin sama ya tafi to ka ji yadda a wannan jiya bunƙasa noma wannan itace na dindindin
wato doctor in na kula wato kenan an gane cewa ana iya amfani da man bini da zugun a matsayin makamashi da kuma magani
in shi inda ba ta babban da in ka ga akwai makamashi guda kamar uku zuwa hudu inda ake in kwabo da su yanzu ka ga akwai makamashi masu wanda ake samu daga rana sannan akwai makamashi wanda ake kuma samu daga kamar iska sannan akwai matakodiyar nan shi wannan shi a gaba saboda shi zai ba ka makamashi wanda zai ba ka wutar lantarki zai ba ka makamashi wanda zai ba ka zafi wato kamar inda ake cikakke neman kamar bola
haka
kamar inda ake yawa to za ka yi amfani da shi sannan kuma shi zai kuma ba ka makamashin da za ka yi amfani da shi kamar a wani injin wato ko da mota ne ko da jirgin sama to duk wannan makamashi yana ba ni.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan iccen na bini da zugu da kuma wasu tambayoyin. A madadin Dr. Kabiru Abdulkadir ɗan mama da masanin tarihin nan na Arewa House Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin Hailu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla masu sauraro a yau za a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba amma kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To cikin yini daya zuwa safiyar yau asabar cutar coronavirus ta halaka mutum 86 adadin da ya fi na kowace rana a yawan mutanen da cutar take kashewa a kullum. Daga cikin mamatan hada wani ba Amurka da ke zaune a yankin Wuhan a China inda cutar ta fara bulla kamar yadda jami'an ofishin jakadancin Amurka suka bayyana a birnin Beijing. A cewar ofishin mutumin mai shekara 60 da haihuwa ya rasu ne a ranar 6 ga watan nan na Fabrairu. Akwai kuma rahotanni da ke nuna cewa wani dan kasar Japan shi ma ya rasa ransa a yankin na Wuhan sanadiyar wata zazzafar mura wacce ake kyautata da tan cutar ta corona ce ko da yake har yanzu hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Amurka ta ce ta ba China dala miliyan 100 wato za ta bata dala miliyan 100 da sauran kasashen da cutar ta bulla domin yaki da ita. A daidai lokacin da rahotanni ke cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai 722. Hukumomin lafiya wato hukumar lafiya ta duniya da WHO na ƙara ɗaukar matakan kare nahiyar Afirka daga cutar ta coronavirus mai saurin kisa ta hanyar inganta tsare-tsaren ayyukan kiwon lafiya da samar da matakan shirin ko takwana a yankin.
Sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Muhammad Lalo da ya tsaya ni gabatar da shirin da Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.